والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاشدة وشر ربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو دايا دريه دا أربعين دا أكو وانا يايد دا إشرين دا أكو دا وشر أكتوبر شكرا تدبو بيو دا إشرين دا ميلادية. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani. A yau za mu tashi hadisi na 132 a Jabir.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن كربو جابر بن عبد الله
جاء رسول والنبي يخطب.
ونمتين يازو الهالي مرضو صلى الله عليه وسلم ينا وغطبا قمتاني.
يوم الجمعة.
كان الجمعة.
أنا صليت يا فلان.
سيما ذا الله يتي صلى الله عليه وسلم. شو وانا كاي صلى؟ كاي صلى يا كي واني؟
قال لا.
يتي والله بني صلى با.
قال فوق. Kun farka raka'atai
yace tashi kai sallah raka'a biyu tashi kai raka'a biyu
wa fi riwayatin fa salli raka'atai
a cikin riwayan wato sai mutumin wato tashi kai sallah raka'a biyu annabi yace masa an gane an ce wannan mutumin shine Saliq al-Gadfani tazgirin shi kuma Sulaik Saliq al-Gadfani wato shine mutumin da ya shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah yana khutba bawon Allah ya shiga masallaci sai ya zauna dan ya saurari hudba sai ya manta bai yi sallan tahiyatul masjid ba an gano wannan ko shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan bawon Allah kawai daga shiga masallaci ya zauna bai yi tahiyatul masjid ba to kasancewa yana hudba wannan hudban bai hana manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba wannan hudban bai hana manzon Allah ya hana shi ba ya hana shi ainihin fada tunatarwa din annabi na cikin hudu ba kawai da manzo Allah ya ga mutumin ya zauna nan take zai yake hudu ba ta akhirul bayani an waqt al haja la yajuz saboda haka malamin kace tunda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana isar da sakon muhimmi ya yanke wannan sakon domin yayi magana ga wannan bawan Allah to lallai tahiyatul masjid yana da amfani an gane ku lallai tahiyatul masjid to wasu malamai masu ganin ma tahiyatul masjid wajibi ne sun dogara da irin wannan hadisi sun ce in ba wajibi ba yaya za a yi manzo Allah ya yanke hudu ba har yazo ya ce tashi kai sallah raka'a biyu an gano ai kuma ai ana bukata mutum ya saurari hudu ba tun da kaga wannan bawan Allah yana sauraron hudu ba annabi ya yanke ya ga bai tashi kai sallah raka'a biyu duk da cewa in yana sallah raka'a biyu nan wato wasu abubuwa na hudu ba zai ji ba ko saboda haka a nan wajen masu ganin tahiyatul masjid wajibi ne sun dogara da ire-iren wayannan hadisan wanda nan gaba in mun zo kan tahiyatul masjid za mu karin bayani akan shi shin wajibi ne shi ko mustahabi ne ko menene ya kamata mutum ya tsayu akan shi to dangane da wannan hadisin malamai na fiqh Allah ya musu rahama sun yi sabani ga wanda ya shiga masallaci alhali liman na hudu ba idan mutum ya shiga masallaci liman na hudu ba shin zai yi sallar tahiyatul masjid ne ko kuma zai zauna ne yayi shiru ga liman zai yi sallar tahiyatul masjid ne ko kuma zai zauna yayi shiru ga liman ya saurari liman yana hudba wanne ne ya kamata yayi manyan malamanmu na mazhaba daga ciki akwai al-Imam Ash-Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da kuma ashabul hadith da yawa sun tabi akan cewa lalle abinda aka shar'anta gare shi shine yayi sallah in ya shigo masallaci ko da liman da hudu ba abinda aka shar'anta bi shine yayi sallah suna masu kafa hujja da wannan hadisin da kuma hadisin idza jaa ahadukum yawmal jumaa wal imam yakhdhu falyakra rak'atayn idza jaa ahadukum idan ɗayan ku yazo ranar juma'a alhalin liman yana hudu ba to yayi raka'a biyu a wata ruwaya falyatajawwaz fihima amma ya taƙaita a wajen raka'a biyu wannan ruwaya ne na Muslim cewa idan ɗayan ku ya zo juma'a ya ga liman na hudu ba to yayi raka'a biyu kuma ya takaita kare ya tsawaita kun gane ko ya takaita kare ya tsawaita dan ya samu daman sauraron bi to diba to wannan shine kadan daga cikin hujjan ɗan Shafi'iyya wannan hadisi da muka karanta yau wannan bawon Allah na shiga masallaci ya zauna zan sauraron gudu ba manzo Allah ce kai sallar raka'a biyu yace la ban yi ba ta shiga sallar raka'a biyu duk da wasu mutane sai ta kokar kawo uzurrika masu wancan ra'ayi to suna ganin abin da ya sanya manzo Allah yace mai haka wai mutumin yana cikin talauci ne yana cikin bukata ya sa kaya ya gagu annabi na so ya mike mutane su ga halin da yake ciki su taimake shi to duk wannan magana ba tabbatacce bane akwai maganganun da aka yi daban-daban da aka kawo uzuri ashe tashin da annabi yace yake kan uzuri ne a gani to in kace uzuri ne me zaka ce kan hadisin muslim din nan kuma shi idza jaa ahadukum yawm al-jumu'ah wal imam yaqdu falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima idan da yanku yazo ranar juma'a alhali liman na hudu ba yayi raka'a raka'a biyu kuma ya takaita kada ya tsawaita a cikin su a gane wani ku to wannan me zaka ce akan shi to a take ce wannan shine mazhaban imam Shafi'i mazhaban imam Ahmad mazhaban dewa daga cikin ashabul hadis sannan akwai imamu na Malik imamu Darul Hijra rahimahullah da Abu Hanifa An-Nu'man rahimahullah su wayannan su biyu sun tafi zuwa ga cewa idan mutum ya zo masallaci liman da hudu ba zai zauna ne ba zai salla ba kana zuwa masallaci ga liman da hudu ba zaka zauna ne ba zaka yi salla ba an gane yayi idan kai salla ka saba me hujjan su suna masu kama hujja da maganar Allah subhanahu wataala wa idza quri'a alquranu fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun aw la'allakum turhamun idan ana karanta qur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru ko la'alla za a muku rahama an gane yayi kaga an ce in ana karanta qur'ani shin gudu ba menene shi duka gudu ba ne qur'ani la gudu ba ana kawo hadisan manzo Allah ana kawo maganganun magabata sannan ana kawo qur'ani kuma sun dogara da wannan idan ana karanta qur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru a gane wannan ko to yanzu me za mu ce kan wannan wannan ya isa ya zama hujja na cewa ba a yin nafila liman da hudu ba to mu dauka ma cewa ainihin irin huda ko hudu da manzo Allah ya taba yi yayi amfani da ikita rabatin sa'a wa shakkal qamar daga farko har karshe da shi ya hudu ba yana so ya mutane hudu ba kan tashin kiyama kaga da ya karanta zallan qur'ani yayi hudu ba da shi anan wajen idan an karanta zallan qur'ani yayi hudu ba da shi ya halatta mutum yayi nafila an ce fastabi'u law ku sauraru hudban ku sauraru karatun qur'ani wa ansitu kuma ku shiru idan mutum yana nafila ya sauraru qur'ani kuma yana idan mutum na nafila ya sauraru qur'ani kuma ya shiru la yana karatu kun gane yayi to da aka tambaye su imamu Shafi'i dangane da wannan sun ce to ai wannan am ne an yi tafsiri ku saurara kuma ku yi shiru ku saurara amma da shi amma an yi banda idan baka yi hudu ba idan baka yi nafila ba idan baka samu kai tahiyatul masjid ba wato ka mike kai raka'a biyu a takaice kaka tsawaita daga samu daman sauraron sauran abin da ya rage an gane saboda muhimmancin tahiyatul masjid ko da ana ainihin hudu ba da qur'ani din ba balanta na mafi yawan hudubobi ana jagin wasu ayoyi sannan a karanta hadisai da wasu abubuwa to ko da qur'ani ne to wannan ayan da ya magana cewa in ana karanta qur'ani a yi shiru a saurara a yi shiru amni an yi tafsirin shi da wannan hadisi ne a gane wani ku da kuma wasu mukassasa daban a gane ku sannan kuma Abu Hanifa da Malik sun bada amsa dangane da hadisan wannan babi sun bada amsa da wasu ainihin jawabai masu rauni wanda wannan jawabai ba a sauraron su hadisai da ingantattu duk wani tawili da zai musu tasiri ba a gane wani ku ba a karkata zuwa gare shi wajen rashin ruko da waɗannan hadisai ingantattu bayyananu saboda haka al-Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim a wajen wannan magana cewa idza jaa ahadukum wal imam yaqdu idan ɗayan ku yazo a halin liman da hudu ba falyarka rak'ataini wa laita jawaz fihima yayi raka'a biyu kuma ya takaita a cikin su kare ya tsawaita yace haza nasu la ya taqarrabu ilayhi ta'wil yace wannan nassi ne wanda wani tawili baya bijirowa zuwa gare shi, wannan nassi ne wanda tawili baya bijirowa gare shi, wala azunnu aliman yablughu hadha alhadith wa yatakiduhu sahihan fa yukhalifuhu, bana tsammani wani malami wannan hadisi zai sadu da shi kuma ya kudurci hadisin ya inganta kuma wa yukhalifuhu ya saba hadisin, bana zaman haka. In dai malami ne wanda wannan hadisi ya kai mai kuma ya kudurci hadisin ya inganta, bai kamata ya karyata wannan hadisin ba. A nan wajen kenan za mu ce karkashin wannan ya halatta idan liman na hudu ba a yi mai a yi nafila, kuma nafilar nan kada a tsawaita shi, a takaita nafilar. An gane? Idan mutum ya tsawaita ya saba ma wannan magana na manzo sallallahu alaihi wa sallam. An gane? To wannan matsala na ainihin idan liman yana hudu ba kada a yi nafila matsala ne wanda an daɗe ana rikici a wannan ƙasa tamu. Amma limamai sukan zo su yi hudubobi su yi raddi, su ce an zo da wani sabon addini, samari sun kawo addinin da babu shi, ana jin tsoro kan zaman to 'yan addini, ga samari nan suna yin nafila liman na hudu ba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kai za ka ɗauka cewa samari sun zo da wani ra'ayi ne wanda ba a taɓa samun shi a cikin littafin Allah, ko ba a taɓa samun shi a cikin maganganun malamai ba. Yanzu Imam Shafi'i za a ce samari ne, Imam Ahmad da sauran ashabul hadith daga cikin magabata da suke da wannan fahimta. To za ka cewa wani mutum yana ba huduba, huduban da yake yi shi ya ɗauka kawai mazhaban Maliki, ita ce mazhaba kaɗai a duniya, ita ce kaɗai mazhaba a duniya. Saboda haka idan mutum ya saba kamar ya fita musulunci ne ma, ko idan mutum ya saba ya zama ɗan bid'a, to shi yana isa yana da kyau malamai da kuma ɗaliban ilimi a ringa faɗaɗa ainihin bincike. Wannan matsala na yin nafila idan liman na huduba akwai magabaci a kai, ko kuma ra'ayi ne kawai wanda wasu samari kawai ƴan bani na iya suka ƙirƙiro? Idan ya zamanto ba wai an ƙirƙiro shi bane tun zamanin magabata akwai shi, kuma mazahib. Yanzu in ka rabu da Najeriya ka tafi garuruwa kamar Libya, inda akwai mazhaba na Shafi'i, ka tafi kamar garin Misra, inda akwai mazhaba na Shafi'iyya, za ka ga liman na huduba suna nafila, su kuma shi ne mazhaban su. Ina fatan gane wannan. To shikenan, wato nan kuma sai ka ce samari ne. Nan kuma za ka ga kuma idan wani ya zo ya ce kada a yi nafila in ana huduba, sai ce samari sun kawo wani sabon addinin jama'a. In a Misra ne misali kila ka zo masu ta dalili, za ce jama'a an kawo wani sabon addini, an ce ba a yi nafila idan liman yana huduba. Ko ka je garin Hannafiya masu tsananin ta'assubanci, ka zo garin su, za ce yanzu an samu wani sabon da'awa, an ce ba a yi, an karyata hadisin ingantacce. In ka zo garin Malikiya, sai an samu wasu samari kuma sun ce wai idan liman na huduba ana iya yin mi nafila. To kaga duk wannan gaba ɗaya ya nuna kowane bangare a cikin nashi mazhaban kai yana kafa hujja da abin da ya yi mishi ne da sauransu. An gane ku? Amma waɗannan malamai da suka zo da wannan iya fahimtar suka faɗa ba sun faɗi son rai ba ne. Allah shi taimake mu. Na'am. Wa alaikum salam.
Idan ya zamto daidai lokacin da mutum ya zo masallaci, daidai lokacin ana kiran sallah,
eh,
lokacin zai yi nafila ne ko zai jira sai an
ya jira sai an gama kiran sallah, na kiran sallah sai miƙe ya nafila,
ko da liman din ya fara
hudu ba, eh, da lokacin da liman ya fara hudu ba nan takaitawa zai yi, ba tsawaitawa zai yi ba, hudu ba din kuma zai zaura hudu ba, a wato takaitawa zai wajen nafilar shi ne abin nan.
Wa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu wa qala,
eh,
kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhudhu khutbatayn.
Eh, an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ma, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin huduba biyu,
huwa qa'id
alhali yana tsaye,
yafsulu bainahuma bi julusi,
yana rarrabewa tsakanin su da zama. An gane wannan ku? To kaga wannan bai ruwaya Jabir abin da kai wanda wato wannan Jabir bin Samura bin Jundub a wancan hadisin misali. Wannan hadisin kuma Abdullahi ibn Umar radiyallahu an. An gane ku? Kaga wannan hadisin yana nuna mana shar'antuwan huduba guda biyu a cikin sallar Juma'a. Huduba biyu ne, in an yi huduba na farko sai a zauna. In an zauna sai a ƙara miƙewa a yi huduba sai nan sai a zauna. An gane? Akwai ma daga cikin sahabbai wanda yace duk wanda yace muku wai annabi yana huduba ne a zaune yayi ƙarya. Annabi yana huduba ne a tsaye. An gane? Fa idza ra'aw tijaratan aw lahawan fa du ilaiha wa tarakuka qa'ima, an gane ku kaga annabi yana huduba ne a tsaye akwai sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake huduba farko bako musulunci sai ga ƴan kasuwa sun zo daga Sham sun kawo abinci sai kowa na tsoron kada ainihin asiye wannan abincin a kyale shi annabi na cikin huduba suka dare masu sauraron huduba din suka dare suka zo suka samu ainihin inda ake sayar da abinci suka je suka siya abincin da bayan sun gama siya suka dawo an gane wannan ai to shine a nan waje aka ce babu wanda ya rage sai mutane 12 duk sun watsi an gane to shine Allah yake musu fada dama sahabbai kada ku manta suna makarantar manzon Allah ne suna yin karatu in suka yi kuskure sai a karantar da su a nuna musu kuskure sannan sai a guji gaba ba kamar yadda shi'a suke yi ba da zaran sun ga sahabi ya yi kuskure sun ce kun ga kuskure dai kenan su kullun haka suke su sahabban manzon Allah a sahabbai suna makaranta ne wanda yake makaranta inda karatun shi bai kai ba zai iya kuskure idan karatun shi ya kai sai ya gyara to da karatun ka bai kai ba ka aikata ba an gyara ma sai kuma ka zo ka gyara sai mutum kuma ya ci gaba da zaki ka da wancan abu la ai sahabbai kada a manta nasu qur'ani ya ce wa in kanu min qabl la fi dhalal mubin sun kasance kafin zuwa manzo Allah suna cikin mutane bayyananne daliban sa ne wanda yake karantar da su kadan 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 har ya zama to wasu su sun wuce ba professor a wajen ilimi to saboda haka dan kaga a ce sahabbai sun watse ai Allah ta'ala ya musu fada wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha idan sun ga kasuwanci ko wasu shagulgula in faddu ilayha sai su watse zuwa gare ta wa tarku qa'ima sai su barka a tsaye su watse zuwa gare ta su barka a tsaye ya rasulullah kaga shi annabi yana tsaye ne yana hudu ba shi ne mahallu shayi wa tarku qa'ima hudu ba ana yin shi a tsaye sai dai idan an yi a tsaye sai a rarrabe shi da me ya zama sai sai Allah ya ce kul ma inda lahi khairu min Allah wa min tijara kace musu abin da yake wajen Allah yafi alkhairi daga shagulgula da kuma ainihin kasuwanci wallahu khairu raziki to tun daga nan wajen mun ƙara jin an ruwaito cewa ana huduba sahabbai sun watsi sun samu wani ilimi to wannan ilimin yanzu ya kusa da wancan jahilci din da sauran su rashin fahimta an gane wannan ko to saboda haka wannan ya nuna mana huduba dai ana yi a tsaye ne amma ana rarrabe shi da zama a shi dai kuma ka ce shar'antuwan yin huduba a cikin su a tsaye shar'antuwan zama dan a samu fasila tsakanin su an gane wannan ko sannan kuma akwai hadisin da aka ruwaito banda hadisin Abdullah ibn Umar a ruwaito wani hadisi shi ma har ila yau da lafazin Abdullah ibn Umar cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqdubu kudubataini yaqudu bainahuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana huduba huduba biyu yana zama tsakanin su a gari ko yana zama tsakanin su a kwatan kwace hadisin Jabir bin Samura annabi ya kasance yana yin huduba guda biyu ya zauna so da haka shi ma wallafin littafi Allah ya masa rahama kamar ya kula ne da wannan ma'ana duk da lafazin ya bambanta sai kawo shi da ma'anan shi wallahu a'lam an gane wannan ku so da haka wannan shine na'am
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك
إذا كتي وأبو تنكا
أنصت
كي شروع
يوم الجمعة
ران الجمعة
والإمام يخطب
الهالي لمن نقول ما
أدل لغو
سخاي واسا فقلنا وإن الحديث لما كان تاون دا من أم دايكاو ما لمسن شي واتو وإن اللفظي وإن دا شي من أم داي أمبتا إبن دقيقي دي ياشي lam akib alaihi bihadhihi siga ni gaskiya ban fahimci ban gano wannan hadisi da wannan siga din ba wannan siga da malam ya amfani shi ya gaban ya ruwaito da ma'ana ne babu wannan siga din a cikin sahih bukhari da muslim ibn hajar ya faɗa cikin fatawul bari an gane ya ce walin nasa'i wa daru kulini min hadhal wajhi amma nasa'i da daru kulini sun ruwaito ta wannan fuska kana yaqdubu kudubataini qa'iman yafsilu bijulus ya kasance yana huduba huduba biyu a tsaye yana rarrabe su da zama shi haka ya ruwaito a gane ku kaga dai lafazin da ya bambanta har yanzu amma sun kusan zama daya ko a sannan kuma shi sahibul umda sai ya rabkana sai ya jingina wannan hadisi zuwa ga bukhari da muslim to da wannan kenan yake bayyana cewa wannan hadisin bai zo cikin bukhari da muslim da wannan lafazin ba ya zo ne da wani lafazi daban lamarin shi ne daga hadisin Abdullah bin Umar kana Rasulullah sallam ya kubu yawmal juma'a qa'iman manzo Allah yana huduba ranar juma'a a tsaye yajlisu summa yaqum shine yazo yajlisu summa yaqum yana zama sannan sai ya miki kama yaf'aluna al'an kamar yanda suke aikatawa wal ayazu a galibu kamar yanda suke aikatawa yanzu haka manzo Allah shi ma yake aikatawa na'am shine kuma kace yanzu a hadisi na 134 na to masha Allah yayi
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam. Shi kuma magana ta ko na jaga in nan da shi yake sallai ya kula. Eh mun ga shi nan da yake kun ku sahibi.
Ki ba ku sallai sahibi
a shi. A shi zama jama'a. Ya zama alaƙan da su.
Kuma ya.
Eh wannan a shi ya ce ya kula sai ce bai na sai kuma wannan kace in bai yi magana. Ni ne na kwatsa ya da kau.
Eh na. Haka. Kamar yadda ne ke kuma mai amfani da sai kai jiddan. Haka an ce idan liman idan liman na hudu ba a so mutun yayi surutu idan kun sai sai bika an sweet ko liman ya kudu. Idan ka ce wa abokin ka yi shiru liman na hudu ba kai wasa duk da wanki shi wannan hadisi zamu zo kan shi ko? Zamu zo kan shi zamu yi karin bayani akan shi insha Allah. Za amma ba karanta shi ko?
Idan karanta ba ma in kai sai ka zo
za ka karanta. Sai shi zamu insha Allah to zamu yi karin bayani akan wannan hadisi muka zo karatu sai mu zuwa na'am wa alaikum assalam wannan
bayanin da nan wani cewa idan mutum ya zo Allah sai ya tsaya a masjid
eh
sai kira da kiran sallah kenan sai da yake na da kuma kiran sallah
ba sai ya tsaya ba
sai
ya zauna sai ya tsaya sai in mutum ya zauna bai dade ba zai iya tashi sai kuma ya ci gaba da abubuwan shi tayyatu masjid zai yi sauransu
Assalamu alaikum.
Na'am.
An ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magana hudu ba din yana hudu ba guda biyu.
Eh
shi kana din ya nuna cewa mafi yawan manzo Allah hudu ba biyu yake kuko za a yi hudu ba guda daya shikenan.
Sai dai bukata ya kaso dole hudu ba biyu ake yin an yi hudu ba a zauna yi hudu ba zauna shine asalin hudu ba.
Na'am.
Kila wanda dole zai yi hukunta ayi guda daya amma ga wanda ya tabbata cikin sunna ne.
Zan yi amfani misali da kamar da ana jiran cin misali mu ba mafiyan mutane ba jin larabci yake ba sai za a iya mutum limami ya kutuba ta farko da larabci ta biyu sai da Hausa
duk za a yi
na
kaga man shi Abu Hanifa ma yana ganin kawai ai huduba da yaran da kuke mutane ke ji shi Abu Hanifa ra'ayin shi kenan to tunda dai mutane mafi yawan mutane ba sa jin larabci ai musu huduba da Hausa shi a garin sa yana cewa ai huduba da Farisanci can Iraki shi da Farisanci kawai yake huduban shi yana gama kawai ya zauna na fatan gane to su kuma maliki suka ce ba makawa ya zama to abinda Laraba yake kiran shi huduba shine ba makawa ya zama da lugar larabci a gane su maliki ya dole sai da larabci su kuma an dafiya ayi da yaran da mutane ke ji to shine su malikawan Najeriya su da kansu kai tunani in an ce ayi da larabci to sakon da ake so a samu daga huduba dan itacen da ake so a tsinko daga shi huduban ba za a samu damar tsinko shi ba sai zama to mutane sun zauna kawai yanda ka san drum sun zauna ba su ma san meye sakon da aka isar ba to shine wasu ka ce a ringa yin kadan da Hausa idan an zo sai a dan yi tarhisi da Hausa a faɗi abinda huduban ya kusa sannan sai a zo a yi da larabci wasu ka ce a gama da larabcin idan gama na biyun sai a yi da Hausa ina fatan gane wannan kowa yana da usulubi almuhim dai suna so ne su haɗa tsakanin wancan da wancan ayi huduban da larabci shi ke so daga bayan duk abin da ya biyo bayan sai ayi da yaran da mutanen ke ji saboda in ba ayi da yaran da mutane ke ji ba akwai matsala cikin shi baka ya halatta na farko ayi da larabci na biyu ayi da Hausa ko na farko ayi da Hausa na biyu ayi da larabci ya halatta amma wanne ne huduban ya danganta ko idan wajen Abu Hanifa ne da yace ana yi da wani yare wanda ba larabci ba to idan kai da Hausa zalla zaka yi da Hausa kace ku miƙe zuwa ga sallah Allah ya muku rahama shikenan in kai wannan to a masha Allah ka ka dauki Hausa shine huduban gaba daya in ko ka dauka larabci ne huduban sai ya zama to kana yi da Hausa ne ko da wani yare domin isar da sako amma ga huduban nan kaga in ana magana in kai da Hausa a lokacin ba huduba kake yi ba kenan ga asalin huduban can da larabci Allahu a'lam
wannan nan wurin rabewa tsakanin hudubun guda biyu zai zama ne idan mutum ya gama na larabcin zai zauna sannan ya miƙe sai na Hausa
eh idan mutum ya gaba ya dauka haka zai yi ina kiyara ba sai raba yayin da yayin da larabci sai ya zauna sannan sai ya miƙe yana husa ya zauna ai sallama kuma yana so ne ya gara ba a cikin hudu ba daya sai yayin da Hausa yayin da larabci yana Hausa sai ya zauna sannan shi ma a daga shi shi ma yayin da larabci yana Hausa a zauna kamar wanda zai fi ko yayi da duk yayi da yarukan in ya fasara anan ya kai rabi sai ya zauna yayi da larabci sannan sai ya fasara shi sannan sai na biyu shi ma yayi da larabci ya fasara shi sannan sai abin da ya zauna yace amin ya zo ayi sallah
masha
Allah ayi dai masha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.